الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله أعجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله أعجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابي قواتن رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا تجبو ديا دا داري حدود أربعين دا أكو وان دي 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 دا شا أكو قواتن أبريل شكرا تجبو ديو دا أشرين دا بيو ميلادية zamu ci gaba insha Allah da karatun alqur'ani mai girma zamu tashi a suratul nisa'i fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الله سبحانه وتعالى يجي للي ودن سكا إيماني سنن سكا كافرتي سكا كار إيماني سكا كافرتي sannan suka tsananta cikin kafirci to waɗannan Allah ba zai yafe musu ba kuma ba zai shiryar da su akan hanya ba an ce wannan ayar ta sauka akan munafikai ne saboda yanda zamu ga ayar da ta biyo bayan tabashirul munafiqina wasu kuma suka ce a'a akwai wasu mutane ne mutanen Makka waɗanda suke zuwa kasuwanci Madina idan za su zo Madina kasuwanci in suka shigo Madina sai su ce ma mutanen Madina sun musulunta saboda ai musu mu'amala na girmamawa mu'amala na musulmai idan suka koma Makka sai su ce mutanen Makka ai ƙarya suke yi dama kawai sun yi ne dan su sami abin da suke nema su suna nan a kafirci in sun dawo Makka Madina su ƙara nuna haka to Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan akan su innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru wato mutanen da yaqini bai zauna a zuciyansu ba suka zama suna nan kullum yau suna musulunci gobe suna kafirci gurgudan maslaha gurgudan interest gurgudan abin da suke nema duk inda suka sami biyan bukatun su shikenan kawai sai su bi wannan biyan bukatun dama ba dan Allah suke yi ba to irin waɗannan dama idan mutun ya zama haka to lalle in ya kafirta zai tsanani cikin kafirci shi sa Allah subhanahu wataala ya ce thumma zadu kufra wasu kace abin da ake nufi ayu thumma asarru alal kufr wasu kace a wannan ayoyin sun sauka ne akan ahlul kitabi ga nan Allah yana faɗa mana qala ta'ifatu min ahlil kitabi ko aminu billadhi unzila alal ladina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un wasu sashi daga mazowa littafi suna cewa ku yi imani da abin da Allah ya saukar ga waɗanda suka yi imani da rana idan dare yayi kuma ko yamma yayi sai kuma ku kafirce watan da rana a bayyana musu kaman an yi imani da abin da suka zo da shi in yamma yayi kuma a fita a bar musulunci din to duka dai ko kan wane ne wannan al'ada ne na munafikai Allah subhanahu wataala yana mana muqaddima ne na magana akan munafikai aka fara da wannan ayan lam yakunin Allah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila Allah subhanahu wataala ba zai shiryar da su hanya ba bashiril munafiqin bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima Allah subhanahu wataala ya ce kai wa munafikai albishir cewa suna da azaba mai radadi kamar yadda muka sani munafikai a kowace bi'a idan ta zama bi'a ce wadda take ta al'umma kuma akwai munafasa mun yi magana kwanakin baya akan khiyana duk wanda suke ha'intan ƙasa to su ne mafi girman laifi ko wanda zai laifin ha'inci ga ƙasa shine shirka to haka kuma laifin munafunci yafi laifin shirka shi yasa Allah subhanahu wataala a farkon suratul baqara idan muka kula zamu ga ayoyi 20 na farko na suratul baqara aya 5 din farko sun yi magana akan mu'minai daga aya na 1 zuwa na 5 aya na 6 da na 7 sun yi magana akan kafirai aya 2 kawai amma da Allah ya fara magana akan munafukai sai da aka yi aya 13 wato gaba daya saboda mene saboda na farko dai dan a nuna mana cewa su ne mafi hadari na biyu kuma dan a nuna su ne mafi wuyan mu'amala garan kafirai da munafukai ko da yake munafunci kala biyu ne so da yawa kananan da yawa daga almajirai ba su bambancewa munafunci akwai abin da ake ce ma annifaqul akbar shine nifaqul i'tiqad shine wanda ake magana anan nifaqa wanda mutum zai boye kafirci ya bayyana musulunci to wannan yana da matukan hadari musamman a da'ira ta musulmai a tsakiyar al'umman musulmi domin idan ya zama yana cikin musulmai zai zama duk abin da ake shiryawa na sirri da shi ake yi duk abin da ake tattaunawa tare da shi ake tattaunawa kuma ya kwashe ya je ya kai wa kafirai wal iyazu billah to yana da hadari kwarai shine mafi munin munafunci shine wanda kuma Allah subhanahu wataala yayi ta maganar su a cikin alqur'ani duk alqur'ani in ka ji an yi maganar munafukai to waɗannan ake nufi wanda aka yi wa sura su kutun ko idan ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah to su ake nufi akwai kuma munafunci karami shine munafincin da ba zai fitar da munafikin daga musulunci kaga ai karami ne ko ana ce mishi nifaqul amal nifaqul amal wannan munafunci ne na ayyuka sune wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin su alamatul ayatul munafiqi thalath ko wani hadisin arba idan haddatha kazaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana wani riwaya wa idha khasama fajara awani wa idha ahada ghadara ko wato muna alamomin munafiki ga sunan guda uku ne ko guda hudu ko guda biyar idan yayi labari zai yi ƙarya idan yayi alƙawari zai saba idan aka amince masa zai ha'inci idan aka yi husuma aka yi sabani da rashin jituwa tsakani zai yarfe ya kulla sharri ya jefawa abokin husumansa ya kirkiri labarai na ƙarya dan ya bata abokin husumansa akwai irin waɗannan ma wanda yanzu kirkiran su a zuwa ake yi ma musamman a dauke su a biya su dan su bata wani wal iyazu billahi to irin wannan shine idza khasama fajara wa idza ahada qadar idan akai alƙawari da shi cewa alƙawarin kaman zaman lafiya ko ya ba akai yarjejeniya da shi ko wani abu na haka to zai amfani da wannan daman ya ha'inci ya zalunci Allah ubangiji ya kare mu to wannan dai duka alamomin munafiki ne shi ake ce mu munafikin aiki mun ce karami ne saboda baya fitarwa daga addini ba wai dan rashin girman laifin ba shi ma a da'irar laifuffuka na musulunci ba abin da ya rage mai girma a laifi face ya aikata idan muka kula da munafunci wanda Allah subhanahu wataala ya ga mana innal munafiqina fi darkil asfali minan nar da sauran sifofin su da ya fada su ne mafi girman azaba su ne in muka kula gaba daya zamu ga dalilin zaman su haka shine kullu qiyayyan su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun shaida la ilaha illallah ko ince sun fada da baki irin wannan wanda yake kiyaye jini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya san su sallallahu alaihi wa sallam amma baya hukunci sai da shari'a sai da zahirin shari'a ka san alƙali a wajen mafi yawan malamai ba zai hukunci da ilimin sa ba ko alƙali ba zai hukunci da ilimin sa ba idan alƙali ya san abu ya san haka ne sai aka kawo mashi ƙara akan abin kuma ya san abin to ba zai hukunci da abin da ya sani na wannan abin ba zai bari har sharuddan masu husuma ya tabbata albayyina al-yamin shaida irin duk dai abin da ake nema a yi duk da kuma ya sani shi kansa ko da yake akwai malaman da suka saba da wannan amma dai ina zaton cikin malaman Shafi'iyya to amma dai muhimmi shine wannan shine asali alƙali ba ya hukunci da ilimin sa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda bai sani ba cikin munafukai amma bai taba ciro wani ya ce ai masa hukunci har ma an tambaye shi aka ce to me yasa ba zai fara umniya ka kashe su ba yace kada mutane su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa saboda gashi a zahiri suna bayyana musulunci suna bayyana duk abin da ake nema na addini to idan aka yi musu wani abu na hukunci sai a dauka ai sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kuma munafinci ɗan uwa yana cikin mafi hadarin ko a ce shine mafi hadari in kaga al'umma lamarinta yaki ci ya musamman in tana da abokan husuma ko tana cikin wani hisam to ainihin dalili daga cikin mafi girman dalili akwai munafukai ne cikin al'umma ko matsalan nan da muke fama da shi yanzu na rashin tsaro a kasar mu daga cikin manyan dalilai mafi girman dalilan da suka hana yuyuwan samu shi yasa muke cewa ai ta addu'a duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yana da hannu a zahiri ana ganin shi kaman bare amma yana da hannu da shi ake kullawa ake aikata wadannan abubuwan Allah ya ci gaba da halaka mana su Allah ya ci gaba da bayyana su da tona asirin su da halaka su domin a cikin jami'an tsaro da cikin mutane da ake zaune da su musamman cikin jami'an tsaro din akwai waɗanda munafukai ne su ake amfani da su su azzaluman da suke kashe mutane suke kama mutane suna karban kudin fansa da sauransu su suke amfani da su suna isar musu da ma'lumat su suke taimaka musu kuma wannan taimakon da suke musu shine sirrin mafi yawan kasa cin nasara akan waɗancan mutane so duk abin da aka kulla duk abin da aka shirya za su yi sauri su isar musu abubuwa munana da yawa suna faruwa a dalilin haka Allah subhanahu wataala ya gyara mana dan haka lallai ɗan uwa kada a yi ƙasa a gwiwa a ci gaba da addu'a Allah subhanahu wataala ya ci gaba da tozarta su ya ci gaba da bayyana su ya ci gaba da hallaka su na'am الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ودن دسكي لو كان كافري ولينسو مجب انتا لما رنسو سبر مؤمنين الله يتشن وطا لو ككا دا جرما دا بوايا سكي نيما وطا لو ككا سكي نيما أو جنسو تو إن إتشي رسساني أي دكان لو ككا ينا وجن الله سبحانه وتعالى wannan ayar ina zama yanzu anan sai aka ce mun an ce ko za a yi magana akan cikin tambayoyi akan abin da ya shafi wata matsala da yanzu ta ake ta magana akan ta shine matsalar interfaith dialogue to wannan ayar tana da alaka da matsalar interfaith dialogue الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين waɗanda suke daukan kafirai majibinta lamarin su koma bayan mu'mini akwai mas'ala biyu muhimmai tattare da wannan ayat mas'ala ta farko ita ce mas'alan alwala'u walbara mas'alan alwala'u walbara haka ce alwala'u walbara wata mas'ala ce wacce ta haifar da sabani sosai a da'iran almajiran ilimi kuma za a iya cewa a dalilin ta abubuwa da yawa suna faruwa sannan mas'ala ta biyu mas'alan tattaunawa tsakanin addinai saboda alladhina yattakhidhuna alkafirina wanda suke daukan kafirai waliyai majibinta lamarin su kuma bayan musulmi to wasu da yawa suna ganin masu shiga cikin wannan interface dialogue din suna daukan kafirai majibinta lamarin su suna soyayya da waɗanda ba musulmai ba suna wato dai tahab da dai maganganu da yawa da ake kaiwa zuwa gare shi to wannan mas'alan yanda mutane da yawa suke sawwara ta zurfinta ya wuce yanda ake sawwarawa amma farkon abin da zan faɗi shi ne na san mutane wanda suke musharaka cikin abubuwan da suka shafi interface dialogue kila za su fi ɗari malamai amma ban san ko ɗaya a cikin ɗarin nan wanda yake shiga da niyyar wai a hada addinai su zama addini daya ba ban san ko malami daya musulmi wanda niyan sa ba kenan amma ainihin wanda suka zo da fikran interface dialogue ainihin yanda aka assasa ta gaskiya ne an assasa ta ne ta yanda za a yi kokari a maida addinai abu daya gaskiya ne a shekara ta 1932 su wani shahararren malamin mustashrik watan orientalist wanda ake ce Lios Massignon Lios Massignon yana da yawan rubuce-rubuce a cikin abin da ya shafi falsafar musulunci musamman sufanci to kuma dama kamar yadda muka sani mafi yawan a mustashriqun ko da dama daga cikin su ɗan leƙen asiri ne to Lios Massignon ya zauna a garin Al-Qahira kuma hukumar Faransa shi sun yi kokari da shi karkashin hukumar Faransa su assasa wata kungiya wanda shine farkon itlaqin mustalah din hiwarul adyan wato interface dialogue a tarihi sun yi kokari su assasa wata kungiya da sunan jam'iyyatus sadaqati bainal adyan wa jam'iyyan abuta tsakanin addinai ainihin manufansu shine ya za a yi Christianity da Islam da sauran addinai ma duk su zo su zama kaman abu daya wanda yake turawan Birtaniya ma sun gwada haka ta hanyar mutanen Ahmadiyya ta hanyar aqidan Baha'iyya da ya za a yi a samar da wani addini wanda yake sunan musulunci ne amma yana karban dukkan masu addinai kuma duk ya dauke su abu daya to amma dai wannan muna maganan kokarin turawan faranshi Lios Massignon binciken shi a cikin falsafar musulunci da tasawuf ya sa ya yi tunanin cewa a wahaminsa domin yana cikin waɗanda suka yi bincike da yawa a cikin musulunci kuma suka cutar da ilmomin musulunci saboda rashin fahimtansu yana da wasu munanan fahimta daga ciki shine a cikin malaman musulunci akwai waɗansu wanda suna da aqidar da za a ta iya sanyawa yayyafawa wannan sabuwar tunanin nasu take sun harrafa wata magana wanda yake wannan ba shi yayi amma dai wasu sun yi daga bayan shi an harrafa wata magana ta Ibn Arab al-Hatim akwai wasu baitukan shi wanda suke cikin littafin shi Turjumanul Ashwaq to an yi mashi ƙari an yi masa dassi an yi ƙarin wasu wani baiti domin abin ya ba su ma'anan da suke so baitukan nashi yana cewa laqad sara qalbi qabilan kulla suratin famar'an li ghazlanin wa dairun li ruhbani wa baitun li authanin wa ka'batu ta'ifin wa awraqu tawratin wa mushafu qur'ani addinu bidinil hubbi anna tawajjahat raka'ibuhu faddinu dini wa imani wannan baitukan a zahirin su ma'anan su bai da kyau amma shi da kanshi yayi sharfin wannan Turjumanul Ashwaq din yayi bayanin abin da yake nufi wato rumuz ne baituka ne na ramziya wanda suke nuni zuwa ga wato masanin Allah subhanahu wataala idan ya fuskanci Allah subhanahu wataala ya dauke himman sa daga dukkan wani Allah to amma wasu sun dauki wasu baituka ko wani baiti sun kara wanda yake ba yi da asali saboda suna son su isa zuwa ga wannan ma'anan na wahdatul adyan shine laqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi idha lam yakun dini ila dinihi dani fa asbaha qalbi qabilan kulla suratin wannan dassi ne ƙarya ne kage ne wannan baitin babu shi saboda ana so a ba abin ma'ana ne na wahdatul adyan watan dukkan addinai su koma guda daya da gaske akwai masu wannan fafutukan da gaske ana wannan kokarin daga janibin galiban daga janibin yan siyasa ina ce yan siyasa na mabambantan addinai kila yan siyasa turawa masu mulkin mallaka kila ƴan siyasa musulmai wanda basu fahimci addini ba da sauransu akwai masu kokarin tauhid tsakanin addiya saboda haka shi mas'alar interface dialogue za a iya cewa yana da ma'anona guda hudu akwai ma'ana wanda yawanci idan muka ce interface dialogue da shi muke reference amma kuma ba shi ake yi a wajen interface dialogue ba wannan ma'anan shine irin interface dialogue din da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam interface dialogue da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallama shine tattaunawa mai kyau da nasara da yahudu akan tabbatar musu addinin su kuskure ne addinin musulunci ne gaskiya ina fatan mun fahimta in ka duba alqur'ani tun daga bakara hannas duk dialogue din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yahudu da nasara akan wannan ne ya zai tabbatar musu musulunci ne gaskiya tauhidi ne gaskiya addinan su kuskure ne ko kulli ya ahli kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun wannan shine interface dialogue da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi galiban zaka iya cewa 90% dialogue din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin musulmi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke nasara da yahudu to wannan ne nau'i na biyu na interface dialogue shine interface dialogue akan addinai su zo su fahimci juna su zauna lafiya kada a tsangwami juna a maslahansu na rayuwar duniya shine aminci zaman lafiya da girmama juna da mutunta juna da rashin tsangwaman juna da rashin cutar da juna wannan duk da in ka lura ba dialogue bane yafi dai kama da a ce mashi peaceful coexistence to wannan shi ma babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu sukan ambaci interface dialogue suna nufin wannan ya zamu yi mu zo mu zauna mu fahimci juna mu zauna cikin aminci tare da girmama juna sauransu to wannan ma babu shakka karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da wannan wasiqatul madina yanda musulmai da wanda ba musulmai ba da sauransu da aka zo aka zauna tare yana koyar da wannan sulhul hudaybiya wanda tanazulat ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta yi yayi ta sauka akan abubuwa wanda suke haƙƙin musulmai ne dan a samu a zauna lafiya a samu a fahimci juna yana karantar da wannan abin da yake karantarwa kenan ga hadisin bukhari na ammar ibnu yasir thalathun man kunna fihi faqad jama'a al-iman ko al-insafu min nafsika wa bazlu salami lil alam wal infaqu min al-iqtar abu guda uku wanda duk Allah subhanahu wataala ya azurta shi da su to ya sami cikakken imani na farko kai wa kanka adalci kada zugan jama'a ya sa ka rudu kai ne wannan abin da suke fadi alhali kai kafi su sanin kanka kada maganar jama'a ya karkatar da kai daga abin da kake kai abu na biyu ka yada aminci cikin mutane cikin halittar Allah gaba ɗaya cikin duniya gaba ɗaya ka yada aminci shine bazlus salami lil alam dukkan mutane ka yada musu aminci asali a cikin rayuwa shine aminci da zaman lafiya a zauna lafiya da dukkan mutane a zauna lafiya da dukkan halittun Allah subhanahu wataala kada a jawo fitina abu na uku al-infaq min al-iqtar mutumin da baya da shi yana cikin matsanancin talauci rashi amma duk da haka yana tunanin ya zai bayar yana kokarin bayarwa da dan kadan din da yake da shi ba abin da yake da shi sai abin da zai ci amma ya raba wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman kuma kaga wai wa asira mun fada a baya wa asira cikin wadanda za a ba din ma har da wanda aka ribace shi a yaki shi ma a taimake shi to wannan nau'in interface dialogue shi ma yana da asali a musulunci babu kokonto Nau'i na uku shine hanyar da za a zo a zauna tare a sami soyayya da juna musamman tsakanin mabiya addinai uku na Yahudu da Nasara da Musulunci a so juna a sami aminci tsakanin juna a kusanto da ana ce mishi taqribul adyan a kusanto da addinan kusa da juna wanda har wasu su tana zuwa da tunani ma ato me zai hana ma littafin annabi Musa at-Taura da littafin annabi Isa Injila da littafin annabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani a hada su a cikin waje ɗaya kawai a buga su tare a matsayin littafin Allah tunda duk daga Allah suka zo kuma duk mun yadda addinan annabi Ibrahim ne Abrahamic religions addinan annabi Ibrahim ne me yasa ba za a zo har ma wasu suna tunanin wajen ibada ma ko dai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Nasara Najran dama sun yi ibadan su a cikin masallaci to me yasa ba za a zo a hada wajen ibada ya zama daya ba su yi nasu mu yi namu da sauran makamantan wannan to kaga wannan an fara zamewa kafa ya fara zamewa an fara fita wanda yake bazance an fita musulunci daga wannan ba amma dai ka san an bar karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu abubuwa dake cikin sa to amma lallai akwai masu karfafan wannan tunanin kwarai yanzu a duniya kuma ana kashe masa kuɗi bisaha da wanda suke kashe masa kuɗi da dan Allah suke kashe kuɗin nan da maimakon su mana wannan yanzu abinda ba mu sani ba ban san wasu ko ba su sani ba ko sun sani a duk Nigeria center ta musulunci da take bincike akan halin da musulman Nigeria suke ciki da hanyoyin magance matsalolinsu da bincike akan waƙe'inmu da bibiyan halin da musulmai ke ciki a sassan Nigeria world class center wanda zaka ce ga wannan mu'assasa ce da ma'aikatanta masu bincike masu ilimi masu tunani suna aiki akan sanin wani hali lamarin musulunci yake ciki in an sami conflict tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba su ma za su yi recording za su rubuta za su yi archiving su aje za su a bibi duk abin da yake faruwa a babin bincike kadai sannan in an zo da wani tunani mara kyau gurbatacce za a bata tunanin matasa musulmai za su tashi su yi aiki wajen yada ingantaccen tunani duk Nigeria na fa ƙara maimaitawa duk Nigeria center ɗaya kadai na sani wanda za a ce suna kamanta wannan aiki ɗaya kawai duk Nigeria to kana ganin da wannan kuɗin da ake kashewa cikin ya za a yi a hada addinai ai kaza kana so ka daidaita sahu da abokan kuma ba laifi bane kamar yanda na kaddamar game da peaceful coexistence da matsayin musulunci akan shi ba laifi bane wani sashin cikin shi ba duka ba akwai abubuwan da laifin ne to amma me yasa ba za ka taimake ni kai musulmi da kake kashe kuɗi abin da yasa nake wannan magana mafi yawan wannan abubuwan ana yi da kuɗin musulmai ne ni ba zan ce wane ko wane ba amma da kuɗin musulmai ne ba musulman Nigeria ba musulman duniya da kuɗin su ake wannan aiki kamar shekara 16 da ya wuce na zo wata rana ziyaran Sheikh Ibrahim Saleh Sheikhinmu naga yana cikin wani yanayi haka sai ake faɗa min an je taro ne Ingila da su na wannan interfaith dialogue ina zaton 2007 kila kuma bayan nan zai yi na manta shekara to ya dawo a fusace har a lokacin yake alƙawarin ma duk irin waɗannan tarurrukan ma ba zai ƙara zuwa ba dalili an je an sa su zo su sa hannu za a yarjejeniya idan Kirista ya dawo musulunci a'a ba maganan wani mai addini ya canza addini zuwa addinin ɗaya sannan ba maganan albishir irin krista su je suna kiran musulmai zuwa musulunci ko musulmai je suna kiran krista babu wannan magana da wasu abubuwa dai wanda suke duk makirci to saboda haka interface dialogue irin wannan wanda yake in kai kuka tuna na faɗi cewa duk musulman da na sani waɗanda na sani ban san niyoyin su ba amma waɗanda nayi fira da su da wanda na tattauna da su kuma na halarci tarurruka a kas gida da waje akan wannan interface din duk musulman da na sani ban san wanda yake da niyyar irin waɗannan niyoyin ba ban sani ba amma dai su masu jagoranci ina nufin duk malaman musulmai da na sani amma su masu jagorancin abin abin da suke jagoranci zuwa gare shi akwai matakin sa na ƙarshe wanda can ake so a ainihi akai zuwa gare shi menene wajen inda zai zama to shikenan addini bai zama matsala ba addini bai zama dalilin wato dama addini ba matsala bane amma irin abin da su suke fahimta matsala addini ba zai zama dalilin rarrabuwar mutane ba da haka duk addinai tunda faith ne mutum yana yi ne dan yayi imani da shi kuma in dai an yi imani da Allah ne dama dai Allah ɗaya ake bauta ma har in aka kalli su ma sauran addinan da ba Abrahamic din ba zaka samu asalin su addinai ne na Allah saboda haka duk a zo a taru a cikin abu ɗaya shine abin da su baha'iya suka yi isa zuwa gare shi da sauri ko kamar yadda muka ishara zuwa gare shi shine abin da tun a 1932 su Julius Massignon suka yi kokarin su kawo shi da sunan as-sadaqa bainal adya to wannan mataki ne na ƙarshe na masu yunkurin wannan tunanin wannan dialogue din saboda haka kamar yadda nace ba mamaki in kaga masu kiyayya da interface dialogue suna yi kila suna da asalin da suka dogara da shi na sanin wasu kullace-kullace da makirce-makirce na wasu ba musulmi ba ƙarƙashin wannan interface dialogue din amma baya nufin in kaga musulmi a cikin wannan abin malami ka ɗauka shi ma ya tabanna watan yana ɗauke da waɗannan aƙidun ko kaɗan ban taɓa ganin malami wanda ya yarda ko yake ɗauke da irin waɗannan aƙidun ba don haka duk in an je tarurrukan muna halarta mun halarci da dama ba sai na faɗi ƙasashen ba wanda in aka je taron za ka ga an gama an tashi malaman musulunci sun kiyada da abubuwan da aka kawo ake so ya zama a kansu a karbu ba za su yarda da shi ba saboda sun san da yawa daga ciki ya saba da usul ɗin da addininsu ya gino a kai to ina fatan na ba da gwargwadon bayani akan interfaith don haka yana da matakai akwai matakan shi karɓaɓɓu a musulunci to akwai wata matsala wanda take tattare da wannan matsalan na interfaith ita ce nace matsalan alwala'u wal bara a matsalan alwala'u wal bara alwala shine waton wa zaka ji dinta kaga alladhina yattakhidhuna kafirina awliya awliya majidinta wa zaka dauka amini zaka yi aminci da shi waye kuma zaka barranta da shi to wannan matsalan gaskiya asali ne a musulunci amma wani babban malami a tarihi ya girmama matsalan ya fitar da ita daga siyakinta ya bata matsayi mai girma wanda matsayin da shi yana cikin manyan dalilan da suka haifar da ta'addanci a zamanin da muke ciki yana cikin manyan dalilai da suka kai zuwa ga wasu suke giluwa da irin wannan fikra na alwala'u wal bara mun faɗi wasu daga cikin waɗannan abubuwan ko sai su ginu a kai sai su ce kamar alhijira wa takfir da makamantan waɗannan sai su gina a kansu sai su ce to duk wanda bai yi wannan wala'in ga musulmai ba duk wanda bai yi wannan barrantan daga wanda ba musulmi ba to shi ma kafiri ne saboda haka wanda yake zuwa ƙasan wanda ba musulmai ba ya zauna to shi ma bai yi bara'a ba shine zaka ji ana bara'a ko an yi wani lokaci da wasu 'yan gwagwarmaya suke yawan maimaita kalmar bara'a an yi bara'a ko wato shine wannan alwala'u wal bara'a ba za ka zo musulmi sai kai bara'a daga tsarin bature sai kai bara'a daga turawa sai kai bara'a daga kaza to wannan bara'a 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 din da ake magana wanda a ƙarshe shi ya kai zuwa ga wannan ainihin wanda yazo ya girmama wannan matsalan ya maida ta kaman ɗaya daga cikin arkanud din shine al-imam ibnu taymiya to amma bayan sa malamai da yawa sun zo wanda suka dauki wannan fikiran suka ƙara fadada ta suka yawaita magana akai kaman irin su sayyid qutb da wasun su kaman irin malaman irin su salih ibnu fawzan al-fawzan da irin su al-qahtani da sauran waɗannan malaman da kafin su muhammad ibn abdul wahhab to duka wannan tunanin na alwala wal bara yana da asali a musulunci saboda ga yana suratul muntahana ko ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasula wa iyyakum rabbikum in kuntum harajtum jihadan fi sabili wa ibtigaa mardati tusirruna ilayhim bil mawadda wa ana a'lamu ma akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawaa'a as-sabeel ga yanan dai ayoyi da yawa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala wa duma anantum qad balas al baghaa'u min afwaahihim wa tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakum al ayati in kuntum la'allakum ta'qilun ga sunan ayoyi da yawa wanda suke nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni da barranta daga waɗanda ba musulmi ba to amma wani irin barranta ne nan ne bambancin mu da waɗannan yake su a ganin su duk wanda ba musulmi ba dole a yi lanin bara'a da shi dole ba haka kuma ba za a yi zumunci da shi ba ba za a za su ce babu wood tsakanin mu babu alhali kuma Allah yayi umurni da birru ga yana ga man la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhi inna Allaha yuhibbul muqsitin saboda haka ba zai yi a ce kawai dan mutum ba musulmi ba tsakani na da shi kawai gaba ne a'a mas'ala ce guda biyu tsakani na da addinin sa to sifan sa ke sifan sa addinin da yake dauke da shi ba shi ne saboda addinin kafirci ne sannan idan ana yanayin yaki wanda yake mafi yawan ayoyin nan suna sauka ne a yanayi na yaki tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmi ba to a yanayin yaki tsakaninka da abokan dan misali ka kalli ayan suratul muntahana menene sababin nuzul din sa abin da yasa ya sauka kissan nan ne sananniya ta sayyidina Hadib ibn Abi Balta ta ko wanda ya dauki wasika ya rubuta ma mutanen Makka ga manzon Allah nan zai zo ya yake ku to in ka kalli wannan siyakin sai ka gane ina ne Allah yake son musulmi ya wala da bara yaki za a yi ana shirin za a je a yaki a rama abinda kafirai suka yi suka cutar da mu da haƙoƙinmu da yake hannunsu da sauransu ana cikin wannan yanayin sai wani daga cikin musulmi wanda yake musulmi ne ba munafiki ba musulmi ne amma saboda yana da ɗan uwa a can garin yana da mazumunta yana da dangi sai ya ɗauki wasiƙa sai ya aika masa cewa to manzon Allah na shiri zai zo ya yaƙi saboda haka ba wai yana nufin ku shirya ku yaƙe shi ku yi nasara a'a aƙalla dai ku ko ku gudu ku dai sannayi ku zama cikin shirin ku dai ana shirin zuwa yaƙi to sai Allah ya saukar da wannan yake gaya mana kada ka ɗauki waɗannan kafirai abokan yaƙi auliya kada ku ɗauke su majibintan lamarinku ku bar musulmi duk da ba munafiki bane kamar yadda muka ce saboda da aka zo wani ya nemi ya ce zai cire kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai ya halarci Badr ba munafunci yayi ba da niyyar munafunci kuma kowa ya san ba munafiki bane ya rayu ya rasu cikin amincintun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yayi wannan saboda aminci mai ƙarfi da ke tsakanin shi da waɗancan to sai Allah ya saukar da wannan aya dan haka a yanayi na yaki shar'i ba yaki irin wannan na fitintunun ta'ifiya da ake yi a ce shikenan ba za ka taimaki wanda ba musulmi ba za ka kare shi ba za ka a'a yaki shar'i na gwamnati wanda mun yi bayanin sa a baya to a wannan yanayin taimakon abokan gaba da ba su wala'i amma in ba haka ba ana nufin mujarradin wud ne ai da addini ba zai yadda ka auri wacce ba musulma ba
ko ba haka ba da addini ba zai da dan dole in aka sami aure za a sami soyayya kauna da soyayya dole ne ko ba haka ba kuma addinin musulunci ya yaddan maka aure wacce ba musulma ba to saboda kaga akwai kauna tsakaninka da matarka akwai girmamawa tsakaninka da sirkanka akwai zumunci akwai kaza duka addini bai hana wannan ba shine la yanhakumullah amma abinda addini ya hana a yanayi na yake ai kulla kawance na kokarin taimakon wadanda suke yakan al'umma musulmi shine munafunci ko makamantan wannan to shine addini ya umarni to amma wanda suka yi siyagan alwala wal bara zai ba ku mamaki daga cikin manyan malamai na wannan zamanin wani yana lissafa menene abubuwan da suke nuna mutum ya dauki abokan kafirai auliya kuma menene ya wajaba ai bara'a in ba ayi ba kuma mutum ya zama bai haƙƙaƙa alwala wal bara ba kuma in bai haƙƙaƙa alwala wal bara ba bai haƙƙaƙa kalmar shahada ba ina fatan mun fahimta a wajen su in mutum bai haƙƙaƙa wannan alwala wal bara din ba to kalmar shahadan sa ma fa bata yi ba za a iya yakan sa wannan shine abin da ya bada dama ga mutane su zo su kabbara su afka maka kana kuna sallah su shahadantar da ku shine ya ba su dama su kama musulmai Abdullahi dan Abdurrahman dan Abdurrahim alaramma dan alaramma jikan alaramma su kwantar su yanka su zo sai mutane suna zikirin Allah la ilaha illallah la ilaha illallah su kwantar su yanka sai mutane suna sallah su kashi dan mene dan wai basi wala wal bara ba sun fadi la ilaha illallah da baki amma basu barranta daga kafirai ba basu barranta daga demokradiya ba basu barranta daga abuta da wanda ba musulmi ba dan haka su ma kafirai ne fikra ce mai hadari wannan dan jawabin da nayi ba zai iya ina fatan Allah ya bamu dama mu sami lokaci wanda suke yi da gaske wanda suke yi da gaske suna aiki kwarai ina tausaya mana naje Masar wata ɗaya ko biyu da suka wuce kafin Ramadan wata ɗaya kafin Ramadan na ziyarci wata mu'assasa irin aikin da naga suna yi domin su tasar da matasan su masu tasowa na firgita kwarai da na kalli kuma baccin da muke ci da aikin da suke yi sun dauki aiki kala uku aiki na farko shine masu tsauraran ra'ayin addini wanda suke dauke da irin wannan fikran na jahiliyya na alwala wal bara na hakimiyya na menene wa mallam ya hukunta ma anzalallahu shine hakimiyya da waɗannan abubuwan wanda suka kai ga kafirta mutane a dalilin su sun dauki waɗannan afkar din suna tattauna su ana wallafa kananan pamphlets ana yin kananan clips ana fahimtar da al'umma waɗannan abubuwan da ainihin ma'anan su a musulunci da matsayin musulunci a kansu department ne guda wannan suke wannan aikin akwai wani department kuma shi kuma kawai ya sun maida hankali akan masu ilhadi ne irin matasa yanzu masu tasowa suna inkarin samuwan Allah suna abubuwa suna fita daga addinai gaba ɗaya da sauransu to su kuma su ake tattaunawa da kadayansu da shubuhat dinsu da abubuwan da ke musu yawo a kwakwalwa waɗannan mas'alolin ake ɗauka kowane ɗaya a yi littafi a kansa a bassata mas'alan ta yanda irin waɗannan matasan a yi masu magana da yaran da za su fahimta department na uku kuma aikinsa kawai ya za a yi ƙoƙari a cika zukatan mutane da son Allah son manzon Allah son alkhairi son addini sun kira shi tazkiya wa imara kowanne aiki ake yi namijin aiki a ƙarƙashinsa a lokacin da muna nan muna ta jayayya akan mas'alolin da gwanin ban tausayi a kan jalsatul istiraha da ijinu da sauransu ko da yake yanzu an daina a wannan kila sai an ɗauko sababbi ko to saboda haka dai gaskiya muna da tahaddi mai girma a cikin al'ummarmu kuma dan al'umma ta ɗaukaka sai an warware waɗannan don a daina ƙyanƙyashe ƴan ta'adda ko potential ƴan ta'adda to sai an zauna an yi aiki akan irin waɗannan afkar ɗin an warware su da kyau a ilmance ta yanda yara masu tasowa ba za su taso da wannan shubhan a tare da su ba na afwan za mu haƙura haka saboda lokaci ma ya riga ya riske mu ba yanda muka so ba amma dai ina fatan an amfana ko da yake musamman masalan alwala wal bara ban warware ta yanda ya kamata ba amma insha Allah za mu sami lokaci ina maganan wani malami nace wani malami cikin manyan malamai da ake ji a duniya a ƙasar Saudiya yana maganan dalilan wala wal bara yake cewa daga ciki zuwa ƙasan abin da yake nuna cewa mutum yana muwalatin kafirai ka tashi ka je ƙasan turawa hutu ka zama kana muwalatin kafirai haka ka je ka zauna a ƙasan ka zama kana muwalatin kafirai kai kai amfani da miladiya ma lissafin shekara na miladiya January February ka zama kana muwalatin kafirai ka sanya tufafi irin za mu ga maganar kaman karama amma in ka san girman malamin da yake fadin wannan da kuma miliyoyin al'umman da ke sauraron sa to zaka san girman hadarin da muke ciki da wajibi a tashi a ilmantar da al'umma a fahimtar da su addini wannan duka a wajen sa muwalati ne ga kafirai wanda a ƙarshe zai kai zuwa ga zai bayu zuwa ga cewa ba na ce shi kanshi wannan fita musulunci ne yace ba amma zai bayu zuwa ga cewa baka da alwala wal bara wanda kuma baya da alwala wal bara zai kai zuwa ga cewa la ilaha illallah sama bata yi ba in an ce la ilaha illallah mutum bata yi ba mutane biyu ne yanzu za su kalubalance shi daya zai kokari ya ce zo a gyara maka daya kuma zai dauki takobi ya sara kansa Allah ya gane da mu na a hado duka a wannan yana tambaya da Allah ayi fadakarwa akan yanda mutane suke yayyanke sahu musamman a sallar tarawih sai ga sun je inda fanka yake sun bar inda sahu yake bai dace ba sahu wajibi ne a cika shi a cikin malamai ma akwai mai ganin cewa in mutum ya kebe daga sahu ya bar sahu ya salla shi kadai baya da sallah ina gana Imam Ahmad ibn Hanbal la salata liman faridin khalfas sahu wannan ya ce mace ce aka yi mata alluran family planning sai jini yake zuwa mata ba tsari ya matsayin azumin da sallanta in ta yi lissafin kwanakinta na al'ada wannan jinin ya zama damu illa ba zai hana ta azumi da sallah ba ya ce yana tambayin hikimar Allah subhanahu wataala inda yake ambaton kansa alqur'ani da sigar jam'i ai siga ce ta azama siga ce ta azama watan ta isa a larabci idan mai magana da yake mu ba laraba bane shi yasa abin ya mana bako shi balarabe ba zai dauke shi bako ba ba a balarabe zai ce in shugaban kasa zai magana zai ce mu shugaban kasa mun ce ayi kaza 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 haka ake suke magana ko mu sarki mun ce ayi kaza 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 ana ce mata nunul azama wanda yana neman addu'a ne Allah ya ba su mata maza na gari ƴaƴansu Allah ya ba su maza na gari insha Allah ya zama wajibi akan mu wanda yana tambaya fadin Allah subhanahu wataala was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani aliyatan yu'badun da Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tambayi wanda muka aiko kafin kai a cikin annabawa mun sanya to wai ina manzon Allah ya ga waɗanda aka aika waɗin tunda da shi ake yi to ai na farko dai ɗayan abu biyu ko dai ka ɗauka fahimta mai sauki cewa ka tambayi al'ummansu ko ko ka ɗauka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai yana haɗuwa da waɗannan manzannin mafi sauƙin inda za ka san cewa ya haɗu da su shine a wajen miraji mafi sauƙi to bayan nan kuma manzon Allah yana haɗuwa da indai annabi Adamu da annabi Musa ga yanan sun haɗu har sun yi maganganu tsakaninsu sannan ga annabi Dawud nan shi ma annabi Adam ya gan shi ga maganganun da ya yi to so da haka Allah subhanahu wataala ya haɗa manzon Allah da sauran annaba ga yanan kuma da zai je kafin ya je Baitul Maqdis a Baitul Maqdis ma sai da aka tara mishi su gaba ɗaya ya limance su a sallah dukan annabawa ko sai ka ba wani mamaki wannan ya ce zai zama adalci mutum yana da mata biyu ko wacce sutura irin wanda ake mata a gidansu shine adalci amma kuma kyautatawa shine ya hada su yi musu iri ɗaya duka mai kyau ita ma ɗayan sai ya daga ta ita ma a mata mai kyau kar a ce dan in ba haka ba sai ya zama wata an mata ƙasa da ta wata sai ya zama kile ya zama fitina amma dai adalci ba za ka sauke wannan saboda wancan ba sai dai ka dago wancan saboda wannan ya zama kai ihsani wannan na tambaya cewa akwai riba ga ma'aikacin banki da CBN NDIC da sauransu to in yasa akwai riba sai menene sai menene in aka san akwai riba sai a ce ya bari na taba magana mai dan tsawo akan wannan mas'alan lokacin muna karatu tsakanin magriba da isha kuma ina fatan a sami lokaci sosai a tattauna wannan mas'alan wato abinda mutanen mu ba su ganewa farilla na jama'a yakan wuce farilla na mutum daya aikin musulmi a CBN da NDIC zai iya zama ma jihadi zai iya zama ma jihadi ba wai magana ce ta cewa wai akwai riba ko ba riba ba zai iya zama wajibi dole jihadi ne ma a sami musulmai su je su aiki a irin wannan wuraren saboda haka da Allah wannan maganan a bar shi in tambayan dan a ce wanda yake ya bari wani yayi transferring kuɗi da kuskure zuwa account dinsa ya tambayi mutanen banki sun ce ba za su iya tracing wanda ya turo kuɗin ba to shikenan sai ya ci gaba da amfani da kuɗin in ya so ko ya ci gaba da cigiya ya aje shekara ɗaya an rufe sanatan din nan idan bai sami mai shi ba shikenan zai iya amfani da shi to amma in mai shi duk randa ya samu zai biya shi in ya gan shi ya ce nashi ne ya tabbata nashi ne zai biya shi abinsa wannan ma yana neman addu'a ne insha Allah yana neman addu'a daga dukkan yan uwa wannan ya ce ba nan kasan ya zo ba to kuma su sun dauki azumi ne a kasan da ya baro ba tare da mu ba to ya zai idan cikawa mu muka yi misali su sun riga mu dauka saboda haka misali mun yi 29 ranar sallah ba ga wata anan ba sai bi ganin watan mu kawai amma in ya riga ya cika 30 to ba zai 31 ba sannan kuma ko akan kowane dalili ba zai azumi ranar sallah ba ko da misali ranar sallar mu ya zama mashi 28 to zai sha ruwa ranar sallah sai ya rama azumi ɗaya daga baya wani ya ce asalin ma'anan bismillah al'azam da yake cikin waɗannan o a'a haka ne wannan cikin wannan ayoyin guda biyu a cewa sunan Allah mafi girma yana nan a farkon Ali Imran da ayan cikin suratul baqara wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim haka ne ayoyi da yawa sun ambaci cewa bismillah al'azam yana kaza bismillah al'azam yana kaza wannan ma matsala ce mai tsawo amma dai wannan hadisin ingantacce ne wannan ya ce wace irin mace mutum ya kamata ya aura to ban fahimta ba wani irin tambaya ne wannan za ta di mabuciya addini amma abin da ni na fahimta da addini zai yi ya saba da mabuciya nagartattun halaye sannan idan ta hada da sauran duka abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata tun kaul mar'atu li 40 din nan to alhamdulillah sun zama riban kafa sannan ya ce dole sai ra'ayinku ya zo daidai da na mahaifa ina ji mahaifa na son ya auri wata ne shi kuma da wacce yake so to idan yayi biyayya ga mahaifansa ba zai yi nadama ba shin zai yi mutum ya yi shafa'i amma su ma mahaifan su rika tausaya wa 'ya'yansu ma saboda yanayin zamanin da muke ciki mutum zai yi shafa'i da wuturi tare da liman kuma ya ƙara tashi da daddare na filoli sosai sosai zai iya illa dai kawai malamai sun yi maganganu a zai yiwu bayan ya gama wannan wuturin in ya tashi ya fara raka'a ɗaya tukuna in yi raka'a ɗaya ta zama wancan wuturin shafa'i kenan sannan sai ya ci gaba da raka'a biyu in ya gama sai ya raka'a ɗaya wuturi wasu kuma suka ce a'a ba ma sai ya yi haka ba kawai ya yi shafa'insa da yawa raka'a biyunsa da yawa ko nawa ya yi wancan wuturin tana nan a wuturinta saboda dai maganar da ake dama sallar daren ne ake so ta zama ta kare da wuturi to in kai lissafin adadin za ka samu to amma fadin na farko din yafi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli sallan dare raka'a biyu ne idan mutum ya so ya kwanta ya ji bacci kenan ko haka ya so ya huta sai ya yi raka'a daya to mutumin ta zama a karshe shine ya fi dace wannan ya ce menene matsayin kafir ta dan wata jam'iyya akan wata jam'iyya ai kafirin siyasa ne wannan ba kafirin Allah da annabi ba kafirin siyasa ne kawai siyasa ce yanzu wannan campaign din mafi daga cikin mafi girman nasaran da aka yi shine yanzu wannan campaign din ba za ka ji shi ba da wahala a ji shi kila campaign din zaben wane za kafiri ne za kafirci ne da sauransu da su wanda ya zaba ma shi ma ya kafirta da sauran da duk irin waɗannan tarkacen to irin waɗannan maganganun yanzu ba za ka ji ba saboda dalilai da dama to ko wannan ko anan aka yi nasarar rufe bakin masu wa'azi masu irin wancan campaign din to an yi nasara ko zuwa nan ne kawai suka daina wannan abin amfani da addini addini abin tausayi ne addini abin tausayi ne a rika amfani da addini don isa zuwa ga wasu bukatu a zabi musulmi kuma su ma yan siyasa ya kamata su ji tsoron Allah saboda sun sani za su gama rawansu da Abdullahi da Joseph a daki su gama tsare-tsaren su amma Abdullahi ya je wajen ƴan uwansa a masallaci ya ba su kuɗi ya ce sai dai a zabi musulmi alhali ya san ba addini bane wallahi ya san kawai biyan bukatan kansa ne ko sai yana ji suna irin wannan campaign din na addini ya kauda kai saboda zai biya masa wata bukatarsa wannan zalunci shine maganar da muka yi jiya akan adalci shi adalci ba ya da alaka da zamani yanzu 2015 mun gama cewa ton din mu ne saboda haka dole a bamu zabe sun yi nasu kaza kaza da irin waɗannan maganganun yanzu 2023 tazo mun fara sa mu idan mu toka muna neman mu ce dokar ƙasa bata ce ton ton ba saboda haka kawai a kowa yake so ya fito anya Allah zai yarda da wannan halin ni ban ce ton din ina ne ba ni ban san wani ton ton ba ma amma dai abin da nake cewa mu zama masu adalci ga masoyi da maki idan za mu dauki ma'auni kuma na adalci mu auna guda daya kuma adalci shine duk wanda ya cancanta da shugabanci ko daga ina ya fito a bashi amma kada mu yi amfani da wannan adalcin randa za ta yi mana amfani mu kauta kai akan ta randa ba za ta taimake mu ba za ta yi mana amfani ba Allah ya ganar da mu wannan ya ce me yake hukuncin malamin wanda yake yaudarar magoya bayansa to malami kuma yana yaudarar magoya bayansa anya shi yaudara da tsoron su abubuwa ne da na zuciya zai iya kan fahimtar sa ne abin da yake so ba mu tsoron hukunci akan zuciyarsa ma mu zai yi karatun Fatiha da sura a bayan liman musamman idan a asirce ake sallah bayan fitar da zakka kafin wata ya mutu sai mutum ya sami wasu kuɗi sai sake fitar masa a'a yastakbilu biha sanatan jadida zai jira wata shekara amma dai wannan fatawan karatu kenan amma fatawa na kuma ba laifi ya ba mabukata musamman idan mabukata na da yawa a kewaye da shi amma a shari'ance dai a in ya fitar da zakka ya fitar da zakka duk kuɗin da ya shigo kuma za a istikbalin shekara mai zuwa mutum ne mai hukuncin wanda ya karbi bashi da ruwa haramun ne bai halatta ba sai dai a babin darura shi kuma darura abu ne mai wahala ba kamar yadda mutane suke zato ba ad-daruratu tubihul mahzurat shikenan kawai komai ka ce darura ne ba haka bane darura na da wahala a cikin shari'a ko da yake akwai mas'alan kuma tanzilul hajati manzilatad darura haja ma takan zo a dauke ta a sa ta a matsayin darura. To amma dai duka wannan masaloli ne masu zurfi gaskiya ba kaman yanda muke saurin sakin hukunci akan su. Wani ya tambaye bambancin ruhu da nafsu da kalbu. Za a yi cewa duka abu ɗaya ne, kawai ya danganta da yanayin ne, wato a wani mataki ana kiran shi kaza, a wani mataki ana kiran sa kaza. Wani ya ce yana wanke fuska sai ya yi hutu, zai ci gaba da alola ne ko ko zai sake? Da gaske yake wannan tambaya? Bai sani ba. Muna da aiki, daga kuma yanzu karatun alola kenan. Ya kamata maimakon a zo a ci ɗauko manyan karatuka, a zo a fara karatukan alola a tsari mai sauƙi, yadda mutane za su san a ce wannan mas'alar ibada na yau da kullum. Mutum bai san cewa in rihi zai warware masa alolansa ba. Allah ya taimake mu. To sai dai ya ce yana wanke fuska, ƙila in malami ne shi, to ya shiga wani waje ne mai ɗan zurfi a karatu, saboda wanke fuska shi ne farkon farilla a cikin sallah, a cikin alula. So da abin da ke kafin shi ba farilla ba ne, don haka kaga duk abin da ba farilla ba ne ba dole ne sake shi ba. So da haka zai iya farawa daga wanke fuska ɗin, kuma ya ci gaba da abin da ya rage na ibadan shi, kuma ibada ta yi. Idan malami ne, da akwai masu ganin wanke hannu ma dama ba ma cikin alula yake ba. Wanke hannu ilal ku'ain ba cikin alula yake ba, umarni ne kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, idan ɗayan ku ya tashi bacci kafin ya fara alula ya shigar da hannunsa cikin abin alulansa ya wanke hannunsa. Ganin wasu kurkure baki kuma a ganin su yana cikin wankin fuska, sashin wankin fuska ne. So haka idan a wancan karatun ne ya yi tambayan, to ga amsa. Wani ya ce mutum ne yana tare da malaminsa, sai malamin na bukatar taimako, shi kuma yana da nauyin iyaye da iyalansa, to wa zai ba? In ya ba malamin kuma iyayen za su iya shiga wani hali, to dama waye ce sai ya ba malaminsa? Ba wanda ya ce malaminsa ya tambaye shi kuɗi, malaminsa ya je ya sana'ansa shi ma, ba wanda ya ce. Saboda haka wajibinsa shi ne iyayensa, kaulan wahida, ba wani kauli biyu a ciki. Ya je ya kula da iyayensa da iyalinsa, in Allah ya ba canjin da zai ba malaminsa ba laifi, ya zo ya ba malaminsa neman albarka, taimako, sadaka da dukkan sauran ma'anuna. Amma ba a wannan mukaranan ma bata taso ba, wajibinsa shi ne ya ba malamin, ya ba iyayensa, ya kula da su. Mace ce ta aure mai gidanta ya rasu kafin ya zo mata, tana da gado kwarai. Ai mun amsa wannan tambayan jiya, lallai ne sai an yi saukar Ramadan a Qur'ani? Ba lallai ba ne, amma yana da kyau. Wanda ya kasa saukan Qur'ani a Ramadan yaushe kuma zai saukan Qur'ani? Amma ba wajibi ba ne, wajibci irin na cewan farillan shari'a in ba a yi ba azumi bai yi ba. Amma ta yaya za ka bari Ramadan ya zo ya fita ba kai sauka ba? Ko ɗaya mala'ika Jibrilu su biyu suke sauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saukan tare ajiyar. To kaga akalla koda wannan sunnan ai ya kamata a dauka. Wannan ban gane mai rubuta ba. Wannan ya ce ba a bismillah in za a ta da ikama. Idan ma waye ce za a yana bismillah in za a ta da ikama? Bismillah ba ta cikin abu, illa kin saboda kullu amrin zibalin, ba a bismillah in za a ta da ikama. Oh, wannan yana tambaya akan artificial insemination. Ko za mu bari wannan gobe saboda lokaci ya kore? Wannan duma dai ba zama dole ba. Allah sarki, wani na roƙon addu'a zuwa ga marigayi Sheikh Musa Muhammad a tsohon limamin, ko a ce chief imam na wannan masallaci. Allah ya ji kansa da rahma, a wanda duk mafi yawan alkhairin da aka gani sashin ƙoƙarin su, Allah ya saka musu da alkhairi. Mun saba duk ranar rufewa muna sashi cikin addu'a, so kuma a ci gaba da yin addu'a gare su. Allah ya saka mashi da alkhairi shi ma wanda ya tunatar da mu. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.